sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi. Haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman, amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 21 ga watan Afrilun shekarar 2019. Al'ummar kasar Masar sun fara kada kuriya a zaben raba gaddama kan ko a yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan Bawul ko kuma aka san haka. Idan dai aka amince da sauyin hakan zai ba shugaba Abdul Fattah Al-Sisi dama ci gaba da zama kan karagar mulki har zuwa shekarar 2030. Zaben wanda aka fara a jiya Asabar na zuwa ne kasa da mako guda bayan da majalisar dokokin kasar wacce ke da rinjaye masu goyen bayan Al-Sisi ta amince da sauyin. Rotanni sun ce an jibge jami'an tsaro a rumfunan zabe, yayin da gidan talabijin din kasar ya rawaito cewa shugaba Al-Sisi ya kada kuri'arsa tun da safiyar jiya Asabar din. Masu goyen bayan ayuwa kundin tsarin mulkin garin Bawul sun kwatanta zaben a matsayin wani aikin kasa da ya rasa a wuyansu, inda suka yi ikrarin cewa ya kamata Masar ta nuna wa duniya za ta iya kare kanta, musamman idan aka yi la'akari da yadda take zagaye da kasashen da ke fama da tashin-tashina. Sai dai shugaban jam'iyyar adawa ta Tayyar Al-Karama Abdul Aziz Al-Husaini ya faɗa wa gidan talabijin ɗin Al-Hurra cewa ba sa maraba da sauyin kundin tsarin mulkin kasar.
ما نستطيع فعله هو الدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي
yace masu adawa da wannan sauyi ba sa iya bayyana ra'ayinsu sai dai a kafafen sada zumunta da tarukan manema labarai, amma babu damar mu manna hotuna ko postoci ko jin ra'ayin jama'a wuraren da suke taruwa. Sabon fada ya kaure a jiya Asabar a wani a wajen Tripoli babban birnin Libya, inda har mutanen da ke tsakiyar gari suka rika jin tashin harbe-harbe. Fadan wanda ya hada tilla makamai ya biyo rahotannin da ke nuni da cewa shugaban Amurka Donald Trump ya gana ta wayar hoto da Khalifa Haftar, wanda shine jagoran mayakan da aka fi sani da Libyan National Army. Fada wato fada shugaban kasar Amurka ta White House ta bayyana a ranar Juma'a cewa shugaba Trump ya kira Haftar ta wayar hoto a farkon makon da ya gabata, inda ya jinjina mai kan irin rawar da yake takawa a yaki da ayyukan ta'addanci tare da kare arzikin man fetur din kasar. Gwamnatin ta Trump bata ce ga dalilin da ya sa ta kita jinkirta bayyana wannan ganawa da shugaban yayi da Haftar ba, sai da akwashi kwanaki. Su dai dakarun da ke marawa Haftar baya ba su amince da gwamnatin da Musa Dinkin Duniya ke marawa baya ba. Tun a ranar 3 ga watan Afrilu suka kaddamar da wani farmaki a wani yankuri na kwato babban birnin kasar wato Tripoli. Mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai ginin da ke dauke da ma'aikatar sadarwa a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a cewar hukumomi. Wannan hari ya kawo karshen kware-kware zaman lafiya da aka kwashe ana samu. An kuma kai shi ne jim kadan bayan tsakiyar rana, inda aka ji wata fashewa a wajen birnin. Shugaban yan sandan birnin Kabul Sayyid Muhammad Rashindal ya ce wani dan kunna bakin wake ne tarwatsa kansa, lamarin da ya baiwa sauran maharan damar kutsa kai cikin ginin wanda ke da cikakken tsaro. Kakakin ma'aikatar wato sadarwar Nasrat Rahimi ya ce ma'aikata biyar da wasu jami'an tsaro uku na daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu, sannan an harbe wasu daga cikin maharan a wani ba takashi da suka yi da jami'an tsaron. Harin wanda kungiyar Taliban ta nisanta kanta da shi ya faru ne bayan watanni da aka kwashe ba a sami wani tashin hankali ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1:04. Kristoci da dama a duk faɗin duniya sun kwashe daren jiya Asabar suna addu'o'i a wani mataki na share fagen fara bukukuwan Easter a yau Lahadi, wanda akan yi a kowace shekara domin tunawa da lokacin da Kristocin suka yi amanna cewa Yesu Almasihu, wato Annabi Isa alayhi salatu wassalam, ya tashi bayan mutuwarsa. A daren jiya, shugaban ɗarikar Katolika a duniya, Papa Roma Francis, ya gudanar da addu'o'i a majami'ar St. Peter da ke Vatican. A sauran sassan duniya kuwa, masu ibada za su fita zuwa coci-coci domin addu'o'i na marabtar bikin na Easter, wanda akan yi ziyarce-ziyarce, liyafa da ɗinke-ɗinken kayayyakin sawa, musamman ma ga yara ƙanana. Wata majiya a ma'aikatar shari'a ƙasar Sudan ta ce masu shigar da ƙara sun fara tuhumar haɓararren shugaban ƙasar Umar al-Bashir da laifukan karkata kudaden ƙasar da kuma ajiye wasu maƙudan kudaden ƙasashen waje ba bisa ƙa'ida ba. Majiyar ta ce sojojin ƙasar masu tattara bayanan sirri waɗanda suka binciki gidan tsohon shugaban sun samu akwatuna makare da kudade.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Ba sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kan tabo lamuran zabe da labarun da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar bayan karkata da jami'ar APC ta yi na bukatar zabar sanata Ahmad Lawan ya zama shugaban majalisar dattawa ta tara kazalika shi ko Femi Bajabi Emile ya zama kakakin majalisar wakili a majalisar ta tara me ma abota jami'ar ke cewa ne shugabannin matasan APC sun yi taro suna masu cewa ai su suka ma zabi shugaba Buhari duk da PDP ta lashe zabe a Sokoto har yanzu muna ganin jihar ta muce inji mai mara dan takara dawa baya Mustapha Bunu Ziti waɗannan da ra'ayin yar siyasa Zainab Bununu kan waɗanda take daurawa alhakin faduwar APC a Bauchi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Yanzu jami'ar APC da fatar shugaba Buhari sun yi zama inda sakamakon ya nuna jami'ar ta kammala shirin neman 'ya'yanta su zaɓi sanata Ahmad Lawan daga jihar Yobe ya zama shugaban majalisar dattawa inda shi ko Femi Bajabi Emila daga Lagos ya zama kakakin majalisar wakilai. Wasu ma abota jami'ar kamar na yankin Arewa maso yamma sun yi na'am da wannan shirin suna masu cewa su kuma su samu mataimakin kakakin majalisa don suna da ƙwararru daga yankin. Ga abin da ɗaya daga cikinsu Abubakar Cika Ainu ke cewa
muna da mukamman nan sun kai guda 6 in muna tsammanin ko ba a yi mana a majalisar wakilai to a bamu deputy speaker in ba ta samu ba za mu cilasta mu jam'iyya ba saboda uwa ce a wurin mu to muna roƙo ta yi zonin ta kawo mana house leader kuma ta ba mutumin da ya tace dan matsalar inda take sauran shekara 4 ya rage mana arewa nan idan muka wuce arewa wannan shekara 4 ba mu yi wani abu ba to wallahi sai buzun mu jihohin na APC ne gabaki ɗaya jiha 7 in ba Sokoto ba ya kamata ai compensating Sokoto ba dan komai ba saboda a ƙara ƙarfin jam'iyya su san ana yi da su duk da na san ana kotu abinda yake kotu ba ka iya determine abin da zai faru
shi ma Dr. Faruk Bibi Faruk na karbar batun gogewa wajen zaben
wanda bai dadi a majalisa ba zai ma san me gwamnatin zattarwa take ciki ba so idan baka san ma me suke ciki ba za ka iya gane yanda za ka tafiyar da aikin ka na majalisar ba in ka shigo shekara 1 shekara 2 shekara 3 kana bukatan wannan lokacin ko a yana a duniya in ana majalisa muhimmanci yana karuwa idan ka dawo hawa na 2 hawa na 3 hawa na 4 wannan ka kalla kama a America kuma a Nigeria ma za ka ga yana faruwa wanda suka fito daga wasu bangaren wanda babu adawa da yawa sai ga su sun zauna a majalisa shekara 40-50 watakila amma ba su da ma mutane da yawa da suke zaben su amma saboda samun kwarewar da suka yi sai ga su ne suka samu daukaka a cikin wannan majalisa saboda sun dage zan iya ce maka kamar Sanata Lugard na jin yanzu ya rasu ya bar majalisa yayi shekara wurin 50 a majalisa America amma shi dan Indiana ne inda ba jama'a da yawa zai iya cin zabe ko so nawa ne saboda kwarewar da yayi a cikin majalisa kamar McCain da ya rasu kwanan nan shi ma Sanata McCain ba shi da takaddama da yawa a wurin zabansa amma ya fito su da yawa kuma ya zama na cewa har ana girmama shi kamar wani dan karamin shugaban kasa wasu kuma suna da karbuwan gogewar amma inda suka fito ba zai iya ba su dama su hau su da yawa ba
nan take tsohon dan majalisa Ibrahim Bello Rigacikun daga Kaduna yace a yana son a ma tura kakakin majalisar arewa ta tsakiya ne
ba su taba samun dama ba tun daga 1999 har yanzu ba su taba samun kakakin tsofar su kuma mataki ba irin kurakuran da suka bayar nan wannan zaben da Malam Muhammad da ya dawo zuwa na biyu ya cancanta tun suna da ko kuma suna da yar suka fito suna bukatun wannan abu ya kamar su ma su
adalci a ba su dama in aka yi abin da ake gudu wannan shine abin da ya faru 2015 2011 yana ya faru 2019 wanda ana ji a tunda yanzu gap tsakanin ƴan majalisar wakilai na PDP da ƴan majalisar na APC ba ya wake da shi ba kuma sannan wannan wurin za a je ranar za a wannan babu wani shugaban jami'a na APC shiga wannan wuri to daga wannan rana daga ƴan majalisa ne su 160 sai wanda aka ba invitation kati yazo ga an rantsa da dan mazaban shi in baka ba wani shiga wannan wuri abin da aka shirya a waje ranar ƴan majalisun ne lalace abin da ake gani fa sakamako ta banne mun je wannan wurin mun samu irin wannan abin da ya faru da mu a 2011 mu NCPC ba mu da yawa jami'a mu su fada mana me zami suka ce mu koma wurin NPDP nan sunan su suke da yawa mu samu dan takaran da zai lura da mu in wanci zabe maka jiran ratiban Aminu wazir tambon a cikin duhu muka yi sannan aka zo aka kada ma wanda jami'an take sunan PDP tambon zama speaker to amma a wannan an fito karara an nama ku ciya baka to abin da ake so a siyasa sulhu wajibi ne a koma tunda akwai lokaci a sasanta da ƴan takarar nan a sasanta da members elect shine alfanu saboda kada abin da ake yi za a yi a waje ya zama da abin zabe ba in an zo kadama da majalisa 2019
dan kamba ma wannan batu wakilin mu daga Mina Mustafa Nasiru Batsari ya zanta da dan siyasar APC Umma Kolo
shugaban jam'iyyar Adam Oshomole akwai gyara to ya dubi arewa maso tsakiya irin kuri'un da muka kama mai girma shugaban kasa a ce yanzu speaker da ya kamata a kawo mana shi an doka za a mai da shi southwest kaga daga jin wannan abin ka san ba adalci ba an raba ne president na kasa wato mai girma Muhammadu Buhari ya fito daga northwest vice president ya fito daga southwest senate president zaka doka kace an kai northeast speaker abin da ya dace shine a kawo mana north central amma ya sake doka ya ce a mai da ita can inda vice president ya fito wannan abin kowa ya san ba yi gaskiya ba
a matsayin ka na jigo a APC wasu za su yi mamakin su ji irin wannan kalamai suna fitowa daga bakinka
duk abin da za a yi a rige a yi tunanin kasa tukunna kafin ma jam'iyya adalci shine zai kawo mana ci gaba duk abin da muka yi kuma ba mu adalci ba a ƙarshe za a koka dan wata rana kuma zai shafi wayannan bangaren in yau suna ganin suna da ƙarfi su za su yi na suka ga dama to gobe kuma su kansu wannan abin zai shafe su
wannan tsari da ita APC ta ce mataimakin kakakin majalisar tarayya arewa maso tsakiya za a ba bai muku ba gaba daya
samsam me yasa su su doki mataimakin ba su su doki mataimakin mu su bar mana kakakin in dai gaskiya ne mu dinga lura da irin kuskuren da muka yi
in muka leka can arewa maso gabas wakilin Abdulrahman Muhammad ya dauko mana wannan rahoto na taron matasan APC daga yankin kan wannan batun
Bello Ambu shine ya jagoranci taron ka abin da yake cewa
wannan dama a yankin mu na notice kan mu cire senate president so muna roƙon general Muhammadu Buhari ta jam'iyyata ta APC da su dubi girman Allah su bar sanatocin yankin notice su cire mana mutum daya kada wani dan yanki su mana kazalanda ko daga can wani yankin da ba a notice ba da ayi hakuri a bar mu da kayan mutum da rigima ce ta mu da cikin gidan mu a bar mu mu zabi abin mu a cikin gidan mu mu zabi wanda ya kamata mana notice kuma sanatocin mu na notice su tsaya su dircewa su ga wane ne jajirtacce wane ne ya kore wanda ba zai je majalisa ya zauna ya je aiki ma wa'in su daban ba ya tsaya a yi aiki al'umma a fahimci wanda al'umma suke bukata in aka ki aka ce da doki no da ba a yi fa da dani ido
Hajiya Asabi Isa Tirun ita ce shugaban mata shiyar arewa maso gabas ta bukaci ganin an bar yan shiyar arewa maso gabas din da su fidda wanda suke ganin ya fi cancanta
kar a ce wani ne kawai ya kamata a zabe shi ko a bada dama wa mutane a bar mu a North East zone ba ma bukatan katsalanda saboda talakawan Najeriya yanzu wallahi duk wanda ya musu zai dawo ya same su
wakilin majalisar matasan APC na kasa Barista Ya Utanku ya yi ba da matakin da kungiyar matasan suka dauka sannan ya ce zai sanar da uwar jam'iyyar APC kan matsayin matasan shiyar arewa maso gabas
shugabancin mu na APC Youth Caucus na kasa mun cimma matsaya da su sanin record na kowanne mai bukatar neman wannan kujera daga notice
yanzu kuma ga abin da daya daga cikin shugabannin matasa na APC na shiya Kasimu Mai Gari ke cewa kan nana ta mu baya so ga zaben shugaba Buhari da nuna rashin sha'in tafiya kotu da PDP ta yi
zaben ai mu matasa mu muka yi kotu suka je kuma kotu za ta neme mu ba za ta yanke hukunci a bayan mu ba yadda suka rubuta suka kai koken su haka kotu ta neme mu muka mun muka mai da martani ko gobe za a sake zabe shi kansa yafi kowa sanin zai fadi inda da Buhari zai takara da jami'ar APC zai takara ko so miliyan aka yi zabe zai fadi ba mu da haufi wannan zabe da aka yi an yi shi cikin adalci masu sa ido na duniya gaba ɗaya sun gani kuma sun ce wannan zaben ya inganta don haka in wani dan adawa ya ce bai inganta ba ra'ayin shi ne
ya su mun kun ku jira ku duba irin abubuwan da kotu za ta yi tunda wannan karan kamar shari'un ma ba za su dade irin yanda aka saba ba sannan sai ku fito ba a san abin da ita kotu za ta yi ba a mata shishigi
amma dai ai kotun ba za ta faɗi akasin abun da yake gabanta ba.
Can kuma daga Sokoto, Mustapha Bono Ziti, mai marawa adawa baya na cewa nazarar gwamnati Aminu Baziri Tambuwal ba ta nuna PDP ta karbe Sokoto ba.
Duk wani da ya kwana Sokoto ya tashi ya san cewa Sokoto ba jiha ba ce ta PDP. Saboda in ka lura ko daga sakamakon zaben da aka ce an samu ƙuri'a da Aminu ya zarta ɗan takarar APC, abin kunya ne ma shi ga Aminu ya fito ya yi ikirarin cewa ya ci zabe ko kuma ya yi ikirarin shi ya kafa gwamnati a wannan lokaci.
Mustapha Isa Bunu ya zaya a ce mutum ya lashe zabe hukumar zabe ta ayyana shi a ce ya yi abin kunya.
Hukumar zabe ta ayyana saboda wannan kamar haɗin baki ne da shi da hukumar zabe da hukumar jami'an tsaro ta ƙasa. Saboda abin da ya sani gaya maka haka, babu dalili gwamnan da ke kan kujerar matsayin gwamna yana da local government 23 a ce an zo an yi zaben gwamna wai a ce ya kada ɗan takara na APC da ƙwara ƙuri'a 314 in zan iya tuna. Sannan na biyu kakkamanta wannan fa gwamna ne da shekara 8 yana mulki, wanda mu da ma mun san wannan abu ba inda zai kai
shekara 8 ko dai shekara 4 ya sake nema.
Sorry, shekara 4 yanzu ta 8 in ya shiga, wanda kuma muna sa rai in Allah ya so ya yarda tunaninmu da irin abubuwan kwamacalar da aka zo aka yi a wannan zabe na jihar Sokoto. Ni nan da ka gani na san irin magudin zaben da Aminu ya shirya da wasu 'yan siyasar jihar Sokoto, kuma ni shaidu ne, Allah da halicce mu kuma shaidu ne, in lokaci yayi na in fito in yi bayanin yadda aka tsari magudin zaben Sokoto, lokaci zai kuma zan fito.
Amma dai yanzu ba dai an nufi kotu ba?
Ah, to kotu eh, mun san an nufi kotu ai, mu saboda mun san cewa abin da aka yi ba daidai ba ne. Mu mun san AAPC da a ce Aminu Waziri ya ci zabe bi tsakani da Allah, wallahi da mu da shugabanninmu, wallahi ba wanda zai kai shi kara, sai mu zo ma mu hada hannu a ciyar da jihar Sokoto gaba.
Ziti ai, koma dai ya za a ce Hausawa kan ce da kyar na tsira yafi da kyar aka kama ni. Zainab Bununu yar siyasa ce daga Bauchi da ke aza alhakin faduwar APC a jihar da gazawar waɗanda shugaba Buhari ya naɗa mukamai.
Idan ka duba duka a jihohin na Najeriya, ina ga Bauchi tana daga cikin jihohin da suka samu mukamai manya-manya wannan gwamnatin. Kuma ga bisa ga yanda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yake nuna damuwarsa ga jihar Bauchi, to babban abun kunya ne a ce wai jam'iyyarsa ta faɗi. To hakan kuma ni ina ganin kamar ya samo sakaci ne ga su wa'annan da suke tare da shi, ko kuma ya ɗauki matsayi ya ba su, domin wannan yaƙi ba za a ce na gwamna ne kaɗai ba gaskiya.
Ina ban mamaki wasu su ce gwamnan baya hulɗa da wasu mutane, ko ya samu tun farko ya daɗe da samun saɓani da 'yan majalisar dattawa da wakilai daga jihar Bauchi.
To ba zan ki ba, tunda an ce ɗan adam tara yake bai cika 10 ba, ko ba gaskiya ba? Amma idan har aka ce shi gwamna ya samu saɓani da wa'annan mutane, to su kaman su ministan ilimi Adamu Adamu da shi kuma Hamid Ali da kuma shi shugaban sojojin sama da makamantansu, wanda lokaci ba zai bane in kirgo su ba, su sun samu matsala da mutane ne. Ni dai kawai ga bisa dubi na washi ne sakaci ne aka samu da rashin kulawa da runguman jama'a da basu yi shi ba.
Zainab, ai yanzu sai a jira ga hukuncin kotu, tunda APC ta shigar da karar kalubalantar nasarar Bala Muhammad kan gwamna MA Abubakar. Masu sauraro, duk da wannan mawuka kawo karshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da wacce ta hada mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya na gabatar, nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Matsalan hare-haren yayan gungiyar Boko Haram da yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da yanzu haka ya jefa al'umman shi arewa maso gabacin Najeriya cikin halin kakani kayi, banda kisan gilla da kai hare-hare kan majami'u da masallatai da ma kasuwanni. Yanzu hakan wani babban matsala da al'umman wannan shiya ke ci gaba da fuskanta shi ne matsalan taɓarɓarewar tattalin arziki da ya shafi harkokin kasuwanci da sana'o'in hannu da ma harkokin neman abinci daban-daban da ya shafi al'umman da ke wannan shiya. Ga misali, a jihar Borno dai yana ɗaya daga cikin jihohin da waɗannan matsaloli ya fi fuskanta, wanda ko a baya sai da ƙananan hukumomi fiye da 20 cikin 27 da ake da su a jihar suka fada hannun waɗannan mahara da ake tsotsin cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Kafin daga bisani ɗaya bayan ɗaya, jami'an sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro sake kwato waɗannan garuruwa, sai da jidda cewa an kwato waɗannan garuruwa. Amma akwai sauran rina a kaba na ci gaba da gudanar da harkokin neman abinci a waɗannan garuruwan. karamar hukumar Gozo ita ce karamar hukuma na farko da yayin gungiyar Boko Haram suka fara kwacewa daga hannun hukumomi da kuma suka yi kaka gida ciki har suka dauki tsawon shekaru ciki. Wanda bisani jami'an sojan Najeriya suka wato wannan gari wanda yanzu haka har mutanen wannan gari na san barka ganin cewa sun sake samun damar bude kasuwar su da kuma ake ci duk karshen mako da ma makwabtan Najeriya wato mutanen kasar Kamaru kan shigo wani lokaci don cin wannan kasuwa. Alhaji Abdullahi Dan Jatau dai tsohon shugaban karamar hukumar Gozo ne da kuma ya nuna hamdalansa game da wannan dama da suke sake samu kamar haka.
A gaskiya lokacin da aka rufe kasuwar nan mutane sun shiga damuwa a lokacin da shi jarrabawa na Boko Haram da ya same mu an rufe kasuwar saboda a samu tsaro na kar abuya kar su samu dama su shigo su afkawa mutane. Amma da ikon Allah da soji suka tsaya tukuru aka mutane mu so koma gida kasuwar nan an bude. A gaskiya yanzu mu kasuwar tana cika makil sosai ta koma hayacin ta da ana samun gyada wake dawa ne abinda muka yi noma da amma muna fitarwa yanzu alhamdulillah bamu da wannan matsala.
Senator Muhammad Ali Dumede dan majalisar dattawan dake wakiltar kudancin Borno wanda kuma dan asalin garin Gozan ne ga dai abin da ke cewa game da bude wannan kasuwar.
Gwamnatin jiha na Kashin ya taimaka IOM sun taimaka a gina kasuwar yau in ka je kasuwar ni ma har nayi dan abin din nan cefe ne na a kasuwa to abun na zama very emotional yau din nan a kasuwar Gozo dama ranar Lahadi muke cin kasuwar afulka ma talata suke cin kasuwar su suma an gaya mana ranar talata sun ci kasuwar su to kaga wannan ba karamin ci gaba bane aka samu insha Allah.
Kamar Gozo tana iyaka da kasar Kamaru kai magana an bude wannan kasuwa kamar mutanen da suke tsallake haka suna zuwa cin kasuwar wannan gari na Gozo ko ya garin yake
akwai garuruka guda biyu asgashiya da Kirawa wanda kuma an san su manyan kasuwa ne da suna kan iyaka da Kamaru to yanzu Kirawa dama ba mutane ma kwata-kwata yanzu amma alhamdulillah mutane kamar na Kamaru sun dawo na Najeriya din ma sun fara dawa kuma kasuwar ma yanzu ana ci dama kasuwa biyu suke ci a kowane sati amma yanzu suna ci na ɗayan wato ranar Asabar.
Siriya yayin da mutanen bangaren Gozon ke nuna farin cikin su game da wannan dama da suka sake samu al'umman garin Baga kuma da suka fice wajen sana'ar kamun kifi na ci gaba da kokawa ne game da dakatar da sana'ar nasu jami'an soja suka yi bisa batun tsaro. Alhaji Abubakar Gamandide shine shugaban wannan kungiya na masunta da ke yanke tafsin charging ga kuma abin da ke cewa game da wannan batun.
Watan a al'ada bangaren Niger su jami'an tsaron su daman su ne suka hana kamar yadda mu ma jami'an tsaron Najeriya su ne suka hana mu shiga kama kifi domin ganin tsaro din bai inganta ba to a yanzu su bangaren Niger sun ga ya inganta har sun ba jama'an su dama cewa su shiga su kama kifi kuma yanzu haka sun fara kama kifin nan suna sai da sayarwan shi chadi kuma dama akwai bangaren ta da Kamaru inda yake daman tunda aka fara rikicin Boko Haram daman bai shafi wannan wurin ba kamar a bangaren Kamaru akwai Balanguwa akwai bangaren Darak to wannan filin daman shi bai samu matsalan Boko Haram ba sannan ita ma Chadi kamar bangaren Suki Nasara da sauran filin tafkin Chadin daman shi bai samu matsalan Boko Haram ba to daman suna saye da sayarwan su suna kama kifin su kuma suna kawo kamar irin su adama ana zuwa ana sayarwa nan babu matsala a wannan lokacin bayan ma kuma har yanzu haka suna ci gaba da wannan din
to me yasa kuke ganin ku an kiya ba ku wannan dama kamar da aka bai wa makwabtan jaha wato Niger?
Kullum akwai su hanguwa ko kuma harsashen su jami'an tsaron suna ganin har yanzu lokaci bai wanza su ba mu dama kuma wuraren da ake kama kifin nan kamar su Baga Doro Bundaran Malam Fatori a Abadan local government kamar su irin Marte a cikin Marte da wannan dai tafkin Chadin gaba daya to in ka kula har yanzu mutanen ma ba su koma wuraren ba sun zauna to kaga in babu mutane a wurin to ta yaya za a yi aji a kama kifi kaga ba zai yi ba mutane ma ba su koma kauyukan sun zauna ba tukun balle su tafi su je su kama kifi
to koya kungiyar masuntan ke ji ne game da doke wannan kasuwar kifi da aka sani da Baga Fish Market daga garin Maiduguri zuwa jihar Adamawa ga dai abin da Alhaji Abubakar Gamandin ke cewa
kullum wannan lefin su manyan gari ne manyan gari mu muna magana kuma akwai iyalabul din mu inda maganar mu take tsayarwa take tsayawa amma su manyan gari su ya kamata su duba su gane me yasa inda har kifi zai zo daga wata kasa misali kasashen da suke kewaye da mu yazo Adama ko kuma yazo Hadeja a sayar da shi to ai ina ganin babu lafin yazo cikin Maiduguri a sayar da shi dan Adamawa Najeriya ce Hadeja Nigeria ce, Maiduguri ma Nigeria ce, kuma wannan kifin da ya taso daga wayannan kasashe guda uku ne. Ko dai ya zama Niger, in an kama kifi a shiga da shi Hadeja, ko kuma daga Chadin a zo da shi a biyo ta Niger a shiga Hadeja da shi, ko kuma a dauko shi daga Chadi a biyo ta Kamaru a shigo Yola da shi, ko kuma a dauko shi daga Kamaru a saki shigowa Yola da shi. To ya kamata in dai har hakan din yana ci gaba da yiwa, to ya kamata kuma a ce an shigo da shi Borno a cikin Maiduguri domin mu ma wanda jama'a suke nan din su samu abin da suke ci su sha.
Irin cewa wannan batun da ya shafi harkokin neman abinci tsakanin al'umma da kuma wannan batun tsaro ya wa tarnaki, hakan ya sa na tambayi shugaban ƴan itace da ake kira Fayawu Sellers da ke jihar Borno, wato Malam Maiduguri Ali, ko wane ne kalubale ne sana'ar nasu ke fuskanta sakamakon wannan matsala na rashin tsaro?
Kalubalen da muke fuskanta kasan kasa ya zo ya lalace. To a cikin kasa ya lalace nan motocinmu ya kai 50 da wani abu ma, mutane nan sun kone mana kuma sun karba, kuma akwai direbobi da laran mota kamar mutum 65 an kashe. Akwai mutum daya ya tsira amma yanzu haka ka ganshi ya zama gurgu, ba kafa ba hannaye duka, mutanen Boko Haram ne suka sassare shi.
Kamar aka ce ku fadi ku kanku abinda kuke so gwamnati ta taimaka muku kan wannan sana'ar ku, me za ku buƙaci gwamnati ta taimako?
Abin da muna so gwamnati ya yi mana taimako, ya duba mana da idon rahama, mu ma mu san nambobinmu, duk nambobinmu nan za mu yi musu register, wanda ba mu sani ba gwamnati ya daure mana bata gari din a cire mana su. Amma mu din ba hukuma bane, mu kungiya ne, ba za mu tura sa mutum ba, amma gwamnatin ya ba mu guahead wanda ba mu san shi ba, wanda bai san mu ba, ba zai yi wannan sana'ar ba. Nambobinmu wanda muka register a yanzu ya kai kamar 2000 da sama.
Na kuma waiwayi kungiyar masu gasa biredi na jihar Borno, inda na tambayi shugabansu da ake kira Malam Bukar Mustapha da kuma aka fi sani da suna Dumbama, wanda ya so mu bayyana mini irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan sana'ar tasu kamar haka.
Alhamdulillah, yanzu dai a takaice kafin zuwa wannan insecurity muna kai gidajen biredi a Borno Said mun kai 500. To amma yanzu a takaice lokacin gaman da wasu gurare da babu, mu yanzu dai hakan ma mun kai 150 ko 200 haka.
Gaba ɗaya jihar Borno?
Gaba ɗaya jihar Borno.
Kamar wannan insecurity din ya rage muku yawan gidajen biredi kenan a ƙananan hukumomi?
Sosai ma, lokacin gaman da duk wannan abin ya shafa duk kuma mu ma ya shafe mu, domin guraren duka yanzu mutanen mu suna cikin Maiduguri wanda ya kai ya bin gindin masu biredi ƴan uwansa ya nemi abinci da na cinsa, sai mu kawo shi karkashin mu yi tafiya tare da shi.
Asarar rayuka da dukiya da aka yi sakamakon wannan iftila'i da Allah ya jarabce mu da shi, kamar ya shafi mambobin ku hakan nan?
Sosai ma, muna da rekod ɗin da dama wanda mu ga wannan abubuwan ya shafe su, ya same su wurare daga Gambarungala kama zuwa Dikwa zuwa Bama zuwa muna Goza Dambuwa, wayannan guraren duka da nake irga maka Mangulo, muna da gidajen biredi a Damasak, muna da gidajen biredi takkawace, muna da dai gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata har yanzu ba wanda suka samu ƙarfi da suka taso. Ire-ire mu dai kaɗan ne ga daga cikin local government wayannan da mutane da suka samu suka sake farfadowa suna ɗan sana'ansu.
Banda gidajen biredi da aka lalata ko kuma akwai ma mambobin ku da kuka rasa?
Akwai wanda mambobin mu da muka rasa su a cikin ƙauyukan nan, kamar yanda na gaya ma, kamar Bama, kamar Dikwa, kamar Goza, wayannan guraren duk mun rasa.
Akwai gaman nawa ne?
Ya takaice dai gaskiya abu ne wanda dai figun kan gaskiya ba zan yanci haka ba, amma muna da dai kamar mutum sama da dai mutum 50-30 nan sun samu launuka, sunan kakaka wanda suka ba samu, wani ma ba san ma yanda yake ba
har yanzu. Barkejiya Janar Abdul Malik Bude shine kwamandan rundunar soja mai kula da harshiya ta bakwai dake garin Maiduguri, wanda kuma ya bayani game da nasarorin da yace suna samu sannu a hankali kamar haka.
Alhamdulillah, a ji fita cewa mun samu nasarori kala-kala da yawa a cikin shekaran da ya wuce. Wuraren da kafin wannan shekaran nan da ya wuce, waɗanda har yanzu Boko Haram suna zuwa su dan tada ma mutane hankali, mun je waɗannan wuraren nan mun samu mun kore su, mun samu mun kwantar da hankalin jama'a. Hanyoyin da dama muna tafiya da escort yanzu ya kai ga ba mu tafiya da escort. So abubuwa ne dewa da muke, ko kai ma yanzu zaka san cewa lalle zaman ka cikin Maiduguri zaka bada shaida akan cewa sai dai mu ce alhamdulillah. Kamar yanda nake faɗa kullum, ba zaka gane nasarorin da muke yi ba sai ka koma baya ka duba wani hali ake ciki shekarun da suka wuce yaya muke a yau. To dole ka daga hannu ka ga Allah, ka ce ka gode wa Allah.
Yanzu dai fatan al'umman wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya shine na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala baki daya, na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kamar yadda suke a can baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum.
Musique et info pour chacun, VOA Afrique.